muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Asabar 11 ga watan Disamba a shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji yadda kungiyoyin mata da wasu 'yan arewacin Najeriya ke kara jan hankalin hukumomin kasar game da yanayin tsaro da ke kara ta'azzara a yankin.
Ban gamsu da matakan tsaro da ake cewa an dauka ba, abin nan kullun kara ta'azzara yake. Ban yadda da kona mana kayan abinci gonaki da yanzu aka fara yi ba. Ban yadda da yadda ake shafulatan bangaro da al'amuran arewa ba. Ban yadda da yadda aka dauki rayukan mu ba. Kamar na kiyashi na fara jira maka banya daba har gari ya waye da zamu dina banya daba.
To muna tafa da karin bayani. Bayan haka za ku ji cewa cibiyar kasuwanci da masana'antun kasashen nahiyoyin Asiya da Afirka ta shirya wani taron muhawara a Ghana game da shugabanci, zuba jari, cinikayya da kuma tasirin annobar COVID-19 a nahiyoyin. Muna kuma tafa da amsoshin tambayar ku wanda Ibrahim Ka Almasi Garba ya shirya zai kuma gabatar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A jihar Tennessee dake Amurka, mutane uku ne suka mutu a wani yanayi mai tsanani, inda mutum ɗaya ya mutu kuma wasu da dama suka jikkata sakamakon wata mahaukaciyar guguwa da ta tashi a gidan kula da tsofaffi a jihar Arkansas. Ma'aikatar bada agajin gaggawa a kudancin jihar Illinois sun kai ɗauki kan rahotannin wasu ma'aikata da suka makale a ɗakin ajiye kaya na kamfanin Amazon bayan da rufin sai rufta sakamakon guguwar. An kuma bada rahoton akalla mutum ɗaya ya mutu a jihar Missouri yayin iska mai tsanani, inda wasu ke kyautar zaton guguwar ce da ta ratsa tsakiyar yammaci da kudancin Amurka daren jiya Juma'a da kuma har zuwa safiyar yau Asabar. Mai magana da yan hukumar bada agajin gaggawa ta Tennessee, Dean Plina, ya ce an bada rahoton mutuwar mutane biyu masu nasaba da guguwar a karamar hukumar Lake. An bada rahoton mutuwa ta uku a karamar hukumar Obion da ke makwabtaka da ita. Plina ya ce ma'aikatar lafiya ta Tennessee ta tabbatar da mutuwar, amma babu wasu bayanai da aka fitar nan take. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yana Liverpool domin ganawa da ministocin harkokin waje na kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asiya a wani bangare na ziyara da zai kai kasashen Indonesia da Malaysia da kuma Thailand daga ranar 9 zuwa 17 ga watan Disamba. Sakatariyar harkokin wajen Birtaniya Liz Truss ce ta tarbi babban jami'in diplomasiyyar na Amurka a yammacin jiya Juma'a gabanin tattaunawar kwanaki biyu tsakanin rukunin ministocin harkokin waje na manyan kasashe bakwai. Rukunin kasashen bakwai ya kunshi kasashe mafi arziki a duniya waɗanda aka san su da suna G7. Blinken ya kuma gana jiya Juma'a da sabuwar ministar harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock, 'yar siyasa daga jam'iyyar Greens mai rajin kare muhalli. Tafiyar Blinken wani bangare ne na kokarin Amurka na ci gaba da haɗin gwiwa tare da kungiyar ASEAN, yayin da gwamnatin shugaba Joe Biden ke kokarin niyyar fara sabon tsarin tattalin arziki na Indo-Pacific a farkon 2022. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Asabar, Palestina sun gudanar da zaben kananan hukumomi a yammacin gabar kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye a wani gwaji na demokuraɗiyya da ba kasafai aka saba gani ba, kuma cikin fushi shugaba Mahmud Abbas bayan da ya soke shirin yin zaben 'yan majalisar dokoki da na shugaban kasa da aka shirya yi da wuri a farkon wannan shekara. Fiye da Palestina 400,000 ne suka cancanci kada ƙuri'a ga wakilai a kananan hukumomi 154 da ke yammacin gabar kogin Jordan, inda hukumomin Palestina suke da takaitaccen 'yancin gashin kai. Ana kuma yin zaben kananan hukumomin ne duk bayan shekaru 4 ko 5. Ba gudanar da zaben a Gaza ba, inda kungiyar Hamas ke mulka da ta kauracewa zaben a daidai lokacin da ake samun baraka da jam'iyyar Fatah ta Abbas. Shugaban mai shekaru 86 ya dage zaben kananan hukumomin a manyan biranen yammacin kogin Jordan kamar Ramallah, wanda ake iya kallo a matsayin ƙuri'ar raba gaddama ga mulkin Abbas. Yayin da samfurin Omicron na cutar coronavirus ke yaduwa a Afirka ta Kudu, Dr. Omben Pillay yana ganin marasa lafiya da dama a rana amma baya tura kowa zuwa asibiti. Wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da shi tare da wasu likitoci da ƙwararru a fannin lafiya suke zargin cewa nau'in Omicron da gaske tana haifar da cutar COVID-19 mara tsanani fiye da Delta, duk da ana ganin tana yaduwa cikin sauri. Lai ya faɗa wa marasa lafiyarsa cewa suna iya maganin cutar a gida. Mafi yawancinsu suna warkewa a cikin kwanaki 10-14 lokacin da suke keɓe kansu, in ji Fly. Ya ce kuma a cikinsu har da tsofaffi marasa lafiya da kuma waɗanda suke da matsalolin rashin lafiya, wanda zai iya sawa su zama suna da haɗarin kamuwa da rashin lafiya mai tsanani daga kamuwa da coronavirus. A cikin makonni biyu tun lokacin da aka ba da rahoton samfurin Omicron na farko a Afirka ta Kudu, wasu likitoci sun ba da makamancin wannan labarin.
A gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Ƙungiyoyi a arewacin Najeriya, ciki har da na mata, na ci gaba da zanga-zanga a birnin tarayya Abuja don nuna rashin jin daɗinsu akan yanayin tsaro a arewacin ƙasar da kuma jan hankalin gwamnati akan ta ɗauki matakan dakatar da kashe-kashen da 'yan bindiga ke yi. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya ya aiko mana da wannan rahota.
Dole ne mu fito mu faɗi inda muke ganin za a fita daga cikin wannan hali na kakanikai. Ya kamata mu fito mu yi gangami mu magana, mu fito da waɗannan mutane, ƙwararrun mutane wanda za su yi magana akan waɗannan sharhi da abubuwan da suke faruwa, su kawo mana mafita.
Nan Yunusa Tanko ne na ƙungiyar zuba ido kan ayyukan gwamnati ke cajin batar kan gajiyawa da salon mulkin gwamnati mai ci. Ba mamaki tura tawaga da shugaba Buhari ƙarƙashin mai ba shi shawara kan tsaro, manja janar Baba Gana Munguno zuwa arewa maso yamma amsa irin ƙorafin ƙungiyoyin ne. Da alamun 'yan zanga-zangar ba su yi la'akari da yanda 'yan dawo da matan Chibok wato BBOG ba su kwashe niƙa da waƙa ba. Bayan tarwatsa su da aka yi, sun yi alwashin tsayin daka sai sun bi ta titin nan na Shehu Shagari da ke daura da majalisar dokoki, kotun ƙoli, fadar Aso Rock, helkwatar 'yan sanda da sauransu. Daya daga jagororin zanga-zangar Zainab Ahmad binti Ijazi ta yi tambayoyi ko mika bukatu.
Ban gamsu da matakan tsaro da ake cewa an dauka ba, abin nan kullun kara ta'azzara yake yi. Ban yadda da kona mana kayan abinci gonaki da yanzu aka fara yi ba, saboda nema ake a saka mana yunwa. Ban yadda da kullun arewa muna cikin tashin hankali ba. Ban yadda da yadda ake shakulatan bangaro da al'amuran arewa ba. Ban yadda da yadda aka ɗauki rayukanmu ba kamar na kiyashi. Na fara jera maka ban yadda ba har gari ya waye ba za mu daina ban yadda ba.
A daidai lokacin da ake wannan batu na tsaro, wata ƙungiyar cigaban huntuwa a jihar Katsina a ƙarƙashin limamin masallacin Zombi na gidajen 'yan majalisar tarayya a Abuja Ibrahim Awal Usama ta ce za ta shigar da shugaba Buhari ƙara matuƙar ba a janye shirin ƙarin farashin fetur ba. Zuwa nan da mako uku.
Ba mu da damai da za mu iya kai shugaban ƙasa ƙara saboda yana da rigar kariya, amma shi ne babban ministan mai. To saboda haka idan muka kai babban ministan mai ƙara, mu muna gaba shugaban ƙasa muka kai ba. Saboda haka nan sai a sake wani sabon karatu. Mun ba gwamnati kwana 21 ta yi gaggawai shanye wannan magana, don wallahi ina faɗi ma da ƙarfin Allah wannan ƙarin mun ba zai yi ba. Wa'inda suka laɓe jikin shugaban ƙasa su sani albarkacin wa'innan talakawan suka ci, don da talakawan ba su zaɓe shi ba, da bai hau kujerar baballe ya jawo su yi aiki. Talakan Najeriya ba zai aminta da wannan ba, saboda bala'in da za a shiga na rashin tsaro da abubuwa za su ƙara taɓarɓarewa yana da yawa.
Haka rayuwa take, wasu na kuka, wasu na dariya. A kasashen da akasarin mutane ba su tsallake mizanin talauci na Majalisar Ɗinkin Duniya ba na samun dala ɗaya a wuni, wato yanzu wajen naira 560 a kasuwar canji. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Nasiru Adamu El-Hikaya da wannan rahota. To yanzu kuma za mu leƙa ƙasar Ghana. Cibiyar kasuwanci da masana'antun kasashen nahiyoyin Asiya da Afirka ta shirya wani taron muhawara na shugabanninta, wanda ta yi wa take da gano masu cika burin duniya domin makoma mai dorewa a Asiya da Afirka. Masu jawabi a wurin taron sun yi bayani akan shugabanci, zuba jari, cinikayya da tasirin annobar COVID-19. Ga ƙarin bayani daga Redwan Abbas, wakilin muryar Amurka.
Bambako a wurin taron Dr. Chris Serpo, babban abokin kawanci a Dion and Neon International, ya bayyana cewar lallai ana buƙatar haɗin kai cikin wannan lokaci na COVID-19 game da yadda za a haɓaka canji na cigaba ta amfani da sadarwa da ke isowa ko kuma ke isa ko ina. In ana zancen COVID-19, fasaha na ƙara zama muhimmin abu cikin kasuwanci.
I see people having challenges in giving their data out, but yet you see them uploading their pictures.
Ina ganin mutane, ina ganin wuyan bayar da alƙalummansu, amma kuma ka same su suna sa hotunansu, hotunan iyalinsu, asirinsu da sauransu ga jama'a. In har hankalinka na kwanci wurin sanya baki ɗayan rayuwarka da na iyalinka ga jama'a, me yasa ba za ka bayar da labarin harkokinka wanda ke da muhimmanci ba? Yayin da muke fuskantar wannan gaskiya, kamata mu ɗau matakan da za mu inganta amfani da duk gamshikai a zuri'a ta hudu. Don haka COVID-19 yana tura ire-iren waɗannan tsakani cikin hanzari don mu ƙirƙiro arziki. A cikin wani jawabi da aka karanta wa jakadan Indonesia a Ghana, Pascal A.B. Royce ya bayyana irin faɗi tashi da wasu ƙasashen Afirka ke ciki a fuskan ci gaba. Samar da kudin zubar jari na bukatan kayan mashin da kwarewa wadda zai iya taimaka musu wurin haɓaka arzikin kasar. A dalilin wannan ne na jinjina wa kokarin yan zartarwar cibiyar kasuwancin Asia da Afirka, waɗanda sun kai kokari sosai wurin inganta tireda da hurɗa tsakanin ɓangarorin guda biyu, Asia da Afirka. A ƙarshe na zanta da babban sakataren cibiyar Narration Ghana, Prince Temwa Bwampong, ga abin da ya ce.
So that's what we are creating at Asian African Chamber for Commerce.
Burinmu buɗa dandali inda zai zama somi, inda 'yan kasuwa a Afirka za su yi amfani da shi domin ci gaba, shi ne abin da muka yi daren nan. Haka muke amfani da wannan damar wurin zaƙulu waɗanda suka taɓuka, abin a zo a gani ta wace hanya za mu ci gaba. Za mu ci gaba ne in mutane biliyan 1.3 a Afirka muka ci za mu yi turi da tsakanin mu tare da tarin ɗanyen kayan da za su fito daga Asia, muka iya muka yi ƙawance da su don ci gaba. Za mu bunƙasa abin da yake burinmu kenan a Asia Africa Chamber of Commerce. Ita kuma Dr. Victoria Esina Vitashi, ɗaya a cikin waɗanda aka karrama da lambar girma, ta bayyana farin cikinta kamar haka.
I feel so wonderful and blessed and great.
Ina jin wani irin hali mai ban mamaki da kuma ɗaukaka. Yau na cikin kyawawan ranaku a rayuwana, ina fariyar zama cikin waɗanda aka yi wa kyauta a matsayin kamfanin Afirka da ya fi duk saura a diplomasiya. Redwan Lamuktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Redwan Abbas da wannan rahota. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum, sashin Hausa na gidan rediyo muryar Amurka. Na shigo cikin shirin nan naku ne da tambayoyi kamar haka. Shin kafin gano man fetur, menene ake amfani da shi a matsayin makamashi? Shin a wace ƙasa aka fara gano man fetur a duniya? A nahiyar mu ta Afirka fa. Shin menene bambancin man fetur da ake haƙowa a cikin teku da wanda ake haƙowa a doron ƙasa? Mai tambaya Mubarak Sale, Director Yalwan Shandam, Jihar Filatan, Najeriya. Idan Malam Mubarak Sale, Director, na saurari, ga amsoshinka da mai samo mana rahotanni kan makamashi da sauransu, Halima Abdulra'uf ta samo maka daga shi kansa shugaban kamfanin man Najeriya NNPC, Malam Kolo Mele Kyari, da kuma Dr. Ahmad Adamu na Jami'ar Najeriya da ke Abuja. Halima ta fara da gabatar da bayanin shugaban kamfanin NNPC kan asalin man fetur.
Shi man fetur da can ba gane mai cewa daga kasa yake fitowa ba. Lokacin da aka fara gano shi ana ganin su ne a kasa, musamman aka ce aka fara shigo China ko America, inda aka gani wannan yanayin a kasa sai mutane su kwashe shi su je su kunna wuta da shi. Sai da haka ainihin yadda yake faruwa shi ne wato wasu halittun Allah ne wanda shekara da shekaru aka yi su cikin teku suka yi yawa suka rube. So ruban nasu ya sanya Allah da ikon shi kuma ya sanya kasa suka zube a kansu suka nalke kuma Allah sai ya suka zama mun fitar ta na kasa shine tushin su.
Tushin menene ake amfani da shi wurin yin makamashin?
Abin da ya faru shine akwai ikon Allah cikin yadda mun fitar yake kasancewa, domin abin da yake faruwa cewa duk lokacin da aka samu babban teku a can da can shekaru miliyan da suka wuce, kamar yadda ake da shi yau na akwai abin da ake kira su planktons, wata kananan dabbobi ne wadda ko idanu da kyasu gansu. So suna taro masu yawa, idan suka taro kamar yadda aka sani kowane dabba mai rai mutuwa yake, to idan suka mutu za su zube a karkashin kasan ruwa. So Allah kuma da iko shi sai ya daura kasa kan wannan mutattun dabbobin nan. To abu ne da yake faruwa kullun shekara miliyan, sai ga idan suka taru domin zurfin rufe soda ya faru, sai ga zafi zai fara afkuwa wurin. To wannan zafin ita za ta narke su su zama man fetur a kasa.
To shin a wace kasa ce aka fara gano man fetur a duniya, sai kuma nahiyar Afrika?
Akwai kuce-kuce da ake cewa man fetur na an fara gano shi daga China ne, amma wanda zahiri da za a iya tabbatar shi da Amerika aka fara ganowa a wata akwai jihar da ake kira shi yanzu Pennsylvania kamar shekarar 1859 da aka fara gano shi. Nan kuma Afrika, Algeria aka fara gano man fetur shi ma 1953, daga nan kuma mu kuma Allah kuma ya ba mu dama a Najeriya muka samu namu 1956.
To shin menene bambanci tsakanin man fetur da ake haƙowa cikin ƙarƙashin teku da kuma wanda ake haƙowa a doron ƙasa?
A zahiri babu wani bambancin da za a gane man fetur a ce wannan daga cikin teku ne, wannan kuma daga ƙasa aka samu. Mai da duk inda aka same shi ta yanayinsu yana shan bambam daga rijiya zuwa rijiya da kuma yanayi zuwa yanayi, ko a ƙasa ne ko a cikin ruwan. Saboda ƙasa idan aka fito da shi sai ja auna ga wannan man ya yake, tana da laushi ne, tana da taushi ne, tana da ɗaci ne da sauransu, duk ana auna a gane a bambanta su a ba su suna. Shi yasa ake ji a ce bonilla da kowa ya sani, a ce focados, bonga da sauransu, da duk sunaye ake ba su, amma sunan ana bambanta cewa wannan daban yake da wancan. Akwai bambanci tsakanin yin aikin man fetur a doron ƙasa da kuma cikin ruwa. Na farko, idan za a yi shi a can cikin ruwa akwai abin da ake kira shi gadan aiki, wato platform, wanda yana kan jirgin ruwa ne, yana yi a kan tsaya kafanta, ko kuwa yana yi ma wanda jawo ake yi idan aka gama aiki a tafi da su. Amma kuma a doron ƙasa akwai bambanci, tunda duka aikin na kan ƙasa ake ajiye su, kuma za a ga yadda ake yin su tsadan su bai kai na can cikin jirgin ruwa ba, domin cikin teku kowa su cewa akwai yanayin sun bambanta, kuma har da ma yadda ma ke technology da ake samu mai na duk shi ma ya bambanta. Saboda haka ya fi sauki a samu mai a aikin shi a doron ƙasa da a yi shi a cikin teku. Matsaloli ba su da yawa, domin shi man fetur duk yadda aka yi da aka tsamo shi sai an sa shi cikin abin da ake kiran shi tankoki da ake ajiye su, ko da kan cikin ruwa ne ko a wajen su. Saboda haka daga zarar aka sa su cikin wannan tankokin, jiragen ruwa za su zo su kwashe su tafi. Kuma idan inda aka samu sarari, misali a wasu kasashen Middle East ga pipe ake har zuwa inda masu sayan su. Saboda haka yana dangane ga inda aka samu man. Mu namu kasan illa iyaka ɗauko shi daga inda ake tona zuwa cikin abin da muke kira terminal, wato tashoshin haɗa man na tara su wuri ɗaya, sai jiragen ruwa su zo su kwashe su.
Sunana Dr. Ahmed Adamu, to ni senior lecturer ne a Nile University of Nigeria, Abuja. To kafin a gano man fetur a Nigeria, ana amfani da abin da ake cewa a Turance wato coal, da Hausa za mu iya cewa kamar gawayi, amma kuma ba wai gawayin da ake samu wurin toya itace ba, wanda ake haƙo shi daga ƙasa, shi ma kamar wani albarkatun ƙasa ne, wanda a da a Nigeria an samo shi a ƙasar Enugu, wanda lokacin da Turawa suke mulkin mu 1909, lokacin suna ta kokarin su gano wasu ma'adanu da albarkatun ƙasa, kwatsam sai suka gano a ce ma muna da gawayi, wato shi wannan coal din. To daga lokacin da aka fara haƙo shi kadangadan, ana ta amfani da shi, har ya kasance ma ana amfani da shi wurin wato shi tarogan jirgin ƙasa, wurin tafiya jirgin ƙasa da kuma wutar lantarki. So wannan shi ne kawo abin da ake amfani da shi kenan kafin shi zuwan Van Peter. So amma kwatsam kuma ana gano Van Peter sai kawai aka aje amfani da shi coal din. Aka dawo ana amfani da shi Van Peter ta wurin tafiye-tafiye motoci ne da shi kan shi jirgin kasan aka ringa amfani da wasu gas wato diesel kenan da kuma shi harkan samu wutar lantarki aka ringa amfani da shi ma mai da kuma iskan gas. To haka aka dai bar shi harkan coal din har yanzu dai ba ƙara wayoyin shi ba. Amma dai akwai coal da yawa a Najeriya fiye da ma yanda muke da sauran albarkatun ƙasa da muke alfahari da su. To shi gano Van Peter an samu rahotanni kala-kala. So akwai dai rahoton da ke nuna cewa kai tun shekara ta 600 ma an ma ga alamun cewa an akwai mai a ƙasa wanda da har bulbulowa ke ma sama. Ana ganin shi wasu suna dan iba suna dan amfani da shi. To har wasu idan cewa kila ma akwai mai da yawa ko an aka tono wanda shine har dai irin tono din zamani dai za a ce an fara shi ne a 1846 a kasar Rasha. Ba da dadewa ba a 1859 aka kara gano wani mai wato a Amurka wanda shine wanda ya shahara sosai ko a tarihi an fi kawo irin wannan tarihin. A duk da cewa tun a Najeriya tun lokacin da ake harkan wato bauta da ake yi sai da mutane duk lokacin mulkin Turawa aka fara nema ko za a samu mai a Najeriya bayan an gani an gano a Amurka da Rasha sai aka ce to bari a zo Najeriya a fara bincike a 1905 kenan a wani gari da ake cewa jiha da ake cewa Ondo State wanda har sai sa ma su tura mulkin mallaka suka mallaka ma duka fadin Najeriya suka ba wa kamfanin Shell domin ta ci gaba da bincike ko za a gano mai. Amma dai ba a gano mai ba sai a wani gari da ake cewa Oloibiri a shekara ta 1956 aka fara gano mai Man Peter a Oloibiri wanda ya kauye ne wanda yanzu a Bayelsa kenan wanda kuma kamfanin Shell ne ya gano wannan Man Peter din. So lokacin Najeriya ba ta da karfi ko kuma wayewa ma na irin wannan tono Man Peter din. So bayan shekara biyu aka fara fitar da Man Peter zuwa kasashen waje saboda ila ma ba buƙatar shi a Najeriya ko kuma ba matatun Man Peter din a Najeriya sai dai a fitar da shi kasan waje kaɗan da ake buƙata a cikin gida Najeriya sai dai a ƙara shigowa da shi. So sai bayan ma da aka samu yanci kamfanika suka fara shigowa na kasashen waje su ma suka dinga taka rawa su ma tare da wannan kamfani na Shell. To duka dai kamfanikan kasashen waje ne. To shi Man Peter ana iya samun shi a ƙarƙashin ƙasa saboda wasu sinadarai ne suke narkewa suke yin ƙasa su je su haɗu su daɗe a ƙasa har sai su zama mai. To wannan haɗuwan zai iya faruwa akan wato inda ba ruwa da inda kuma ke ƙarƙashin ruwa. To shi za iya samu Man Peter a cikin ruwa da kuma abin da yake kan akan doren ƙasa wato inda ba ruwa kenan. So ya sha bamban sosai amma dai yanayi naman duk mai ɗaya ne. Ba wani man da zaka ce wannan ai an tono shi ne daga ƙasa wannan kuma an tono shi ne daga ƙarƙashin ruwa. Ba za ka gane bambanci sosai ta ido ba. Iyaka dai wurin abubuwa kamar tsada za a iya cewa tonon rijiyar mai a teku ya fi tsada fiye da wanda ake yi akan ƙasa. Saboda sai ka kai mutane cikin ƙasa wai sai ka kai mutane cikin ƙarƙashin ruwa da ƙarƙashin ruwa mun za a je a sa ƙarafuna sannan a towa zai shiga cikin ruwan nan a ringa welda a cikin ruwa ba ƙaramin aiki bane. Wato ana kashe kuɗi sosai a tonon Man Peter a cikin ruwa fiye da wanda ake kashewa akan ƙasa. Wanda kan ƙasa ko tono za a yi a zura su wannan ƙarafunan da pipes din bututun wato tsotsoman. So sannan kuma wahala kamar yadda na faɗa ya fi wahala a tono Man Peter a cikin ruwa fiye da yanda ake akan ƙasa. Sannan kuma zurfi shi rijiyar mai da take cikin ruwa ta fi zurfi fiye da yanda ake take akan doron ƙasa mafi yawanci. Sannan kuma yawa an fi yawan samun adadin ko kuma yawan Man Peter a cikin ruwa fiye da yanda ake samu akan doron ƙasa. Ma'ana nake so ne nake nufi anan shine abinda rijiyar mai da take kan doron ƙasa guda 10 za ta samar. Kina iya wata rijiya guda 1 da take cikin ruwa za ta iya samar da adadin wannan man. Sannan saukin sifirin shi zuwa ma wanda suke buƙatar shi danyen Man Peter din. Wanda ke cikin teku za a iya sauri a sa dora ma shi wato jirgin ruwa da yake daukan shi Man Peter ya tafi ƙasashe. To yafi sauki. Amma wanda kuma yake kan doron ƙasa kaga an sa wato abin da ake cewa gathering pipelines wato wani bututu ne wanda ke tattaro mai daga kowane rijiyoyi a tattaro su sannan a sa wasu cikin pipe wato wani bututu guda daya sannan a tafi da shi inda ya kamata a tace shi ko kuma inda za a dora ma wasu tankuna ko kuma inda za a sa shi a tafi da shi kasan waje. To sai kuma da bayan shekara 5 bayan an ba Najeriya yancin kanta aka fara gina wato matatan mai wanda man da ake fitarwa kasan waje sai ya ragu a kan amfani da shi dai ana tace wasu a gida Najeriya. dare matakan mai kadanci daya ce lokacin amma dai ta din sa dai ana ta ce mai man fetur a gidan Najeriya sannan a 1969 shine aka ma kawo dokan da take gwada ya za a gudanar da harkan tono samar da man fetur a Najeriya wanda bayan shekara biyu muka shiga wannan kungiyar nan na kasashen da suke fitar da man fetur na duniya wato OPEC wanda shine yasa har Najeriya ta fara mallakan ita wato arzikin man fetur wanda da kawai kamfanonin kasashen waje ne za su shigo su yi tono su kwaso man fetur da suka samu a kasa su tafi da shi kasashen su iyaka za su dan biya haraji su dan ba gwamnati don kasafi kawai su tafi da man su to dai kace man Najeriya ma Najeriya ba ta amfani da shi har shi sa aka kafa kamfanin NNPC aka gina wasu matatun man fetur a 1971 a wani lokacin suka wuce wannan aka fara ma kawo ɗan Najeriya su ma sun kafa kamfanonin su domin su ma su ringa tono da samar da man fetur a gidan Najeriya a ji da cewa dai an ba ɗan Najeriya dama amma dai tun daga lokacin har izuwa yanzu kamfanonin kasashen waje ne suke taka muhimmin rawa wurin samar da shi man fetur a gidan Najeriya
to sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin yanzu a madadin shugaban kamfanin NNPC Malam Mele Kolo Kiyari da Dr. Ahmad Adamu na Jami'ar Najeriya Abuja da kuma wakiliyar sashen Hausa Halima Abdurra'u ni Ibrahim Kalama Sigarba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu wassalam
madalla a gaida Ibrahim Kalama Sigarba yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
Tsohon shahararren dan wasan kasar Kamaru Samuel Eto'o ya lashe zaben shugabancin hukumar kwallon kafar kasar ta Kamaru da aka gudanar a yau Asabar. Eto'o ya lashe zaben ne da ƙuri'u 43 inda ya kada babban abokin takararsa Saidu Bombowo wanda yanzu haka shine ke kan karagar shugabancin hukumar. Haka kuma shine mataimakin shugaba na hudu na hukumar kwallon kafar Nahiyar Afirka wato CAF wanda ya sami ƙuri'u 31. Hakan na nufin Eto'o wanda ya lashe lambar gwarzon dan kwallon Afirka har sau hudu zai jagoranci hukumar kwallon kasar ta Kamaru na tsawon wa'adin shekaru hudu inda zai karbi mulkin hukumar a daidai lokacin da kasar za ta karbi bakoncin gasar cin kofin Nahiyar Afirka a watannin Janairu da Fabrairu masu zuwa tunda farko dai yan takara bakwai ne suka nemi kujerar shugabancin hukumar to sai dai yan takara biyar sun janye daga takarar kafin su mu zabe da safiyar yau Asabar Eto'o mai shekaru 40 da ya taka leda a kungiyoyin Barcelona da Inter Milan da Chelsea ya yi alkawarin abubuwa da dama da manufar farfado da lamurran wasannin kwallon kafa a kasar daya daga cikin alkawarin da Eto'o ya dauka da suka fi jan hankalin jama'a shine gina manyan filayen wasanni akalla 10 a cikin wa'adin mulkin sa hukumar kwallon kafar Nahiyar Turai wato UEFA ta ce ba za a buga wasan da aka dage ba ta gasar Europa tsakanin Tottenham da Rennes an tsara buga wasan ne a ranar Alhamis da ta gabata to amma ton a ranar Laraba Tottenham din ta bada sanarwar cewa ba za a sami buga wasan ba saboda samun waɗanda suka kamu da cutar coronavirus 13 a kungiyar to sai dai kuma kungiyar Rennes ta zargi Tottenham din da yanke hukunci akan lamarin da ba ita kadai take da haƙƙi akai ba yanzu haka dai lamarin na gaban kwamitin tabbatar da bin doka da ladabtarwa na hukumar ta UEFA wanda shine zai yanke hukunci akan makomar wasar da ba buga ba wanda ita ce ta ƙarshe ta matakin rukunin ji na gasar ga kungiyoyin biyu Rennes dai tuni ta sami tsallakewa zuwa matakin 16 na gasar a yayin da take saman rukunin yayin da Tottenham take ta uku tare da tazarar maki uku tsakanin ta da Vitesse da ke matsayin ta biyu saman teburin gasar Premier ta Ingila bai sauya ba a wannan makon yayin da kungiyoyi uku na sama duk suka yi nasara a wasannin su na mako na 16 a yau Asabar Manchester City da ta haye saman teburin a makon da ya gabata har yanzu tana saman bayan da ta doke Wolverhampton da ci 1 da nema Liverpool da ta koma ta biyu kuwa ta doke Aston Villa da ci 1 da nema yayin da Chelsea da ta sauka daga saman teburin da ta rike tsawon makonni 9 take ta uku a halin yanzu bayan da ta yi nasarar doke Leeds United da ci 3-2 a kasar Jamus kuma Bayern Munich ta yi waiwayin baya ta kuma doke Mainz da ci 2-1 inda ta ci gaba da jagorantar teburin gasar Bundesliga da maki 37 a cikin wasanni 15 tazara ta karu tsakanin Bayern din da Borussia Dortmund da ke binta a tebur zuwa maki 6 bayan da Dortmund din ta yi kunnen doki da Bochum da ci 1-1 Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka Abuja Nigeria
To masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baban Lahafis da ya taya na gabatar da shirin, da Hailu Haili wanda ya hada shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.